Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A yau Laraba, 2 ga watan Satumba na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, Amurka ta ce ba za ta shiga cikin wani shirin kasashen duniya ba na kirkirowa da ingantawa da kuma rarraba maganin rigakafin COVID-19. Saboda hukumar lafiya ta duniya na kan gaba a yunkurin. Sannan kuma wani bidiyo da aka dauka tare da wayar salula ya nuna masu shakatawa bakin teku a Gran Canaria suna kwance bakin tekun suna duban jiragen ruwan kasa masu shigowa. Haka kuma Amurka da Mexico na shirin tattaunawa cikin kwanaki 90 game da damuwar Amurka kan cewa shigowa da ayyukan itace da kayan lambu na kasar Mexico na iya cutar da manoman Amurka.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu mutane sun rasa rayukansu bayan da wani kwale-kwale ya kife a jihar Kebbi dake arewa maso yammacin Najeriya.
Adadi ne kai wanda Ubangiji Allah ya kawo ba wani abu ne wanda za a ce wani na ganganci ba. Da sunan tsakanin dan kauye da kauye ne an samu rashin rayuwa mutum 8 suka zan babu, mata 7 namiji 1.
Bayan haka za ku ji cewa uwar gidan gwamnatin jihar Bauchi Hajiya Aisha Bala Abdulkadir Muhammad ta ballo da wani shiri don dakile batun bautar da yara, wata matsala da ake fama da ita a wasu sassan Najeriya. Sannan kuma muna tafi da rahoto daga Niger akan bikin karrama ranar maganin gargajiyar Afirka. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafi da shirin ciwon yamaci wanda Aisha Ma'azu ta shirya za ta kuma gabatar. Amma kafin nan za mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran duniya. Amurka ta ce ba za ta shiga cikin wani shirin kasashen duniya ba na kirkirowa da ingantawa da kuma rarraba maganin rigakafin COVID-19 saboda hukumar lafiya ta duniya na kan gaba a yunkurin. Fiye da kasashe 170 ne suke tattaunawa don haɗin gwiwar kungiyoyin duniya wajen samar da rigakafin COVID-19 wanda aka yi wa lakabi da COVAX cikin haɗin gwiwa da hukumar lafiya ta duniya ta yi, wanda suka haɗa da ƙungiyar haɗin kan shawo kan annoba da ake kira CEPI a taƙaice, da Gavi, da kuma ƙungiyar haɗin masu samar da magungunan rigakafi ta gidauniyar Bill Gates da Melinda Gates suka kafa don yi wa yara rigakafi a ƙasashe mafi talauci na duniya. Shugaba Donald Trump ya janye Amurka daga ƙungiyar hukumar lafiya ta duniya a cikin watan Yuli bayan da ya ikirarin cewa hukumar ba ta magance bullar cutar ba, kuma ta nuna goyon bayan China inda aka faro gano cutar a ƙarshen shekarar da ta gabata. Mai magana da yawun fadar White House Jude Dear ya bada wata sanarwa cewa Amurka za ta ci gaba da tattaunawa da ƙawayenmu na duniya don ganin mun shawo kan wannan ƙwayar cutar, amma ba za mu takura ba daga ƙungiyoyin ɓangarori daban-daban da ke ƙarƙashin hukumar lafiya ta duniya da ma ƙasar China. Wani bidiyo da aka dauka tare da wayar salula ya nuna masu shakatawa bakin teku a Gran Canaria suna kwance bakin tekun suna duban jiragen ruwan kasa masu shigowa. Wani jirgin ruwa da ke gadin gabar tekun mai suna Salvamar Minkalanin ya shigo cike makil da cinkoson bakin haure 49 cikin kwale-kwale mai rauni, yayin da wasu masu yawon bude ido suke shakatawa kan babur din ruwa. Bakin haure na Afirka sun hango kasar Turai a karo na farko, kasar da suke jefa rayukansu cikin hadari domin sa. Masu fataucin sun sauya hanyoyi suna jigirar bakin haure ta hanya mai tsananin hadari tsakanin yammacin Afirka zuwa tarin tsibirin Spain da ke cikin tekun Atlantika, maimakon ketare Bahar Rum zuwa kudancin tekun na babban yankin kasar.
Madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran, yanzu kuma za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Adadin mutanen da suka rasu sanadiyar kifewar wani kwale-kwale a yankin Jiga da ke jihar Kebbi ya ƙaru daga 4 zuwa 8, yayin da har yanzu ake neman wasu. Hadarin dai ya auku ne sanadiyar ambaliyar ruwa da jihar ke fuskanta a halin yanzu. Muhammad Nasir, wakilin muryar Amurka, ya aiko mana da wannan rahoton.
Wannan imtila'i na kifewar jirgi yana ɗaya daga cikin musibbin da ambaliyar ruwa wadda jihar Kebbi ke fuskanta a halin yanzu ta haifar. wani mutumin jega wanda yana ɗaya daga cikin jama'ar da suka yi hidima wajen nemo gawawwakin mutanen da suka rasu cikin wannan hatsarin yayi ƙarin bayani kamar haka.
Nisan Haliman Sa'adu Jehu, Jagoloka Gamman Kari State, zuwa ƙarfe 2 saura ikokon cike da rabi an samu garin wata mata an ta jiruwa da can tun inda an kai ɓanna abin da kawo nan garin Jehu an gwanna mata. Amma ko da an ka ɗaukutuwa ta rayuwa Allah ya kira abin kai. Sauran guda da ɗin su kuma da aka yi ba mu samu labarin an gan su ba yanzu. Amma mutane suna cikin ruwa suna neman su don a samu ganin su a yi aizana aizasu. Wannan mutane Allah ya kunci dai ba a gan su ba har yanzu. To sannan kuma ruwan sun kai kowane wanda yake ita gudun matar a ko take daga cikinta tana iyo tana har ta yi zayi ta ɗaya da goyon ta ɗaya da goyon ta cikin ruwa ta yi da goyon ta wata yadda goyon na cikin ruwa. To Allah ya kunci ta iya ruwa ta samu kai waje kaji da aka kasance a garin Jehu Jagoloka Gamman Kebbi.
Tuni dai da gwamnatin jihar Kebbi ta jajantawa iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a cikin wannan hatsarin kamar yadda mataimaki na musamman ga gwamnatin jihar a haujin yaɗa labarai Yahaya Sarki ya bayyana.
Girma gwamna ya je ya condolence din families din ya musu ta'aziyya ya yi addu'a kuma Allah ya musu rahama. Hadari ne kai wanda Ubangiji Allah ya kawo ba yau wani abu ne wanda za a ce wani na ganganci ba. Da sunan tsakanin ɗan ƙauye da ƙauye ne an samu rashin rayuwa mutum takwas suka zan babu mata bakwai namiji ɗaya. To haka muke sa ran an ce kusan ko mutum biyar ba abin nan ba a yi recovering in bodies ɗin su ba.
A ɗayan ɓangaren kuwa jama'a na ci gaba da nuna alhini akan hasarar da suka yi sanadiyar wannan ambaliyar ruwa tare da neman samun ɗaukin gaugawa domin ceto rayukansu daga tagayyara.
Sunana Suleiman Abubakar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni manomi ne ƙwarai da gaske mallam. Ina daga cikin waɗanda wannan ambaliyar ta auka da su hakanin gaskiya. Duk wani abun nan da muke adara da shi mun sa shi a cikin noman kwadama. To kuma gahi wannan ambaliya ta rutsa da mu. Dan haka ba mu da wani abu wanda za mu ci gaba da noma sai dai wanda gwamnati ta taimaka mana da shi. Ta taimaka mana da tallahi na dangance da inda an ka fuskanta din ga yanzu.
Sunana Abubakar Maidan Makalangu, ina ɗaya daga cikin waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa don saboda sun ci mana shinkafa da gero kaga nan cikin gidan gonan mu na niki ma yanzu nan. Kuma ruwa sun shigo cikin gero mu sun yi mana banna ba ita kan shinkafa ko magana ta.
Abdullahi Umaru, ni manomin shinkafa ne ki to. To wallahi ba mu da zarafi yanzu ba sai dai abinda Allah ya muna.
Suwana Aminu ba ni manomin shinkafa ne da yanzu ga wallahi da ake duk abin da karin wallahi mun sa yanzu ga ruwa sun canyi yanzu ga wallahi botarwa da muka yi nan kwadama karya nan ne ma karya ba mu da yanzu ta halaka wallahi ta yi bayan noman ba dan gwamnati ta taimaka mana daman tallahi mu sa abin da mun ka ci da iyalan mu.
Jihar Kebbi dai jiha ce wadda ke sahun gaba ga ayyukan noma sai dai wannan ibtila'i na ambaliyar ruwa da jihar ke fuskanta a halin yanzu ya mayar da hannu agogo baya ga fatar da ake da ita ta samun abinci a wannan shekara. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahota, yanzu kuma ga Hadiza ta dawo da ci gaban labaran duniya.
Jami'an kasar Australia sun ce kasar ta shiga mummunar koma bayan tattalin arziki a hukumance kafin farko tun shekara ta 1990. Dokar kulle da kuma waɗansu matakai da aka ɗauka na daƙile yaɗuwar COVID-19 ta shafi kusan dukkanin fannonin tattalin arziki yayin da aka rasa dubban ayyukan yi. Ma'ajin kasar Australia ya bayyana lamarin a matsayin bala'i mafi muni da ƙasar ta fuskanta cikin shekaru da dama. Rahoton ma'aikatar ƙididdiga ta ƙasar ya nuna cewa an samu koma bayan matsayin arzikin ƙasa da kashi 7 cikin 100 a kwata ta biyu na wannan shekarar, abinda ya yi muni fiye da abinda ƙwararru a fannin tattalin arziki suka yi hasashe tun farko. Annobar ta coronavirus ta shafi kusan kowane ɓangaren rayuwa daga shaguna zuwa harkokin shakatawa da ayyukan haƙo mu'addinai da ilimi da kuma ayyukan yawon buɗe ido. Ya kuma jefa kasar Australia cikin mummunar koma bayan tattalin arzikin karin farko cikin kusan shekaru 30. Jami'ai daga Vietnam da China sun sadu a wannan makon bayan an kwashe watanni ana takaddama game da teku ciki har da batun jirgin ruwa da ya nutse da gwajin makamai masu linzami. Ministan tsaron kasar China Wei Fenghe ya gana da jakadan Vietnam a China Pham So Mai a Beijing. A lokacin ganawar, Wei ya ce China na fatan ƙarfafa haɗin kai da yin haɗin gwiwa yadda ya dace tare da magance rikice-rikice ta da ƙasar Vietnam yayin da ake fuskantar sauye-sauye a duniya, in ji wata sanarwa a shafin yanar gizo na ma'aikatar ƙasar. Masana harkokin siyasa na Asia sun ce bangarorin biyu na neman warware rikici tsakanin makwabtan Asia domin kada rikice-rikicen da aka yi ta fama da shi na kwanan nan ya ƙara muni. Yunkuri ne da sassautawa, ina tsammanin tashin hankali ba wai don kawo ƙarshen su ba, amma don sassauta tashin hankalin na musamman, in ji Carl Sayer, musani kuma farfesa a kudu maso gabashin Asia a Jami'ar New South Wales da ke Australia.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Uwar gidan gwamnan jihar Bauchi, Hajiya Aisha Bala Abdulkadir Muhammad, ta bullo da wani shiri don dakile batun bautar da yara, musamman mata, da wasu masu larurar nakasa ke yawo da su domin neman kuɗi daga arewaci zuwa kudancin Najeriya, abinda aka yi wa lakabi da ƴar jagora. Mai ɗakin gwamnan jihar ta Bauchi ta shaida cewa jahilci shine dalilin da yake sa ake ɗaukar yara masu ƙarancin shekaru a matsayin 'yan jagora don yin sana'ar bara a arewacin Najeriya. Abdulwahab Muhammad, wakilin muryar Amurka, na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Bincike ya nuna cewa yin amfani da yara masu ƙarancin shekaru a matsayin 'yan jagora domin sana'ar bara abu ne da ya katutu a arewacin Najeriya. A wasu lokutan ma iyayen yara kan ba da hayan 'ya'yan nasu ga masu bukata a matsayin jagora da ke raka na kasassu wurare daban-daban domin yin barace-barace. Wani mai sana'ar bara a kokarin da yake don zuwa kudancin Najeriya bai sa'a ba, domin kuwa an kama shi da aka gane cewa yana tare da wata yarinya mai shekaru 6 wanda bisa bincike ya nuna cewa yarinyar jikasa ce. Hajiya Hajara Jibrin Giladu ita ce kwamishinan ma'aikatar mata a jihar Bauchi. Ta yi bayanin yadda aka sami makamun da ya ɗauki yarinyar domin zuwa kudancin Najeriya domin yin bara.
Wannan bawan Allah ne an same shi ne a garin Kano da yarinya, sai tafi da ita Kogi State, sai tafi da ita bara. So shi ne akwai hukumar da federal government ta establishing na child trafficking, su ne suka kama, suna suspending cewa ko ya saci yarinyar nema. Don ba da irin shekarun shi, yana da shekara 56 kamar yadda ya faɗa, yarinyar kuma tana da shekara 6. So ya ce kuma ya saba tafiya da ita tun tana da shekara 5. Ita ne kuma take jagora, take kai shi lokaja, kuma ita take nema rike shi ta ringa nuna mishi hanyar inda zai je ya nemi kuɗi, ya nemi kuma abinci. So da suka kawo shi ne suka tuko jihar Bauchi, tunda ya ce shi dan dinki.
Wani gidan gwamnan jihar Bauchi, Hajiya Aisha Bala Abdulkadir Muhammad, ta tunasar da masu wannan dabiyar ɗaukan yara a matsayin 'yan jagora domin yin bara cewa akwai doka da ta hana wannan.
Akwai dokoki da gwamnati saka akan cin zarafi ko kuma tauye haƙƙin yara, ana kuma wayar da kai a wuri daban-daban a gwamnatance da kuma NGO daban-daban. Ɗaya daga cikin irin waɗannan laifuka shi ne wanda aka samu yarin mai wato wani wanda ba shi da idanu.
Malam Badamasi Usaini shine makahon da ya maida jikar tasa ƴar jagora. Ya bayyana nadamarsa kan wannan hali, ya ce aikin jahilci ne, kuma daga yau ya daina wannan hali.
Shi wannan kashe da dai kawai jarabta ce dai Allah ya doya mani. Dalilin wannan makaho da ya bada roƙon kunne na taƙi, na je kuma na ji daɗi, kuma na da za na koma, sai wa'azi ya zo. Daga dare na abin da zan gaya musu, na farko dai kamar su su ɗan uwana, wannan bara da muke gani tana da haɗari cikakken shi, don ni an karanta mana baki an mana fasara shi, na tafi an kama ni, kuma an tsaya an mana adalci, an mana nuni, an mana kwatanci iya yadda ya kamata an nuna mana. Ni yanzu ni dai in ni zan tafi da kuma mota da tafi bara wa nauyi tsakani na da Allah na yanki hukunci ba na ƙara zuwa. Wannan yarinya yanzu ni na gane gaskiyar lamari ta hadari ko da ta yi wannan, saboda ta kan shirmanmu na ƙauye da kamar yadda ita mai girma ba ta shi ta gona ta faɗa da jahilci da rashin ilimi ta shi ne yake fara mummuni.
Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab Muhammad, Yanzu kuma za mu leka jamhuriyar Niger, inda a yau aka yi bikin karrama ranar maganin gargajiyar Afirka, wacce ta samo asali a shekarar 2002 da nufin inganta wannan fanni da ke taimakawa al'ummomin nahiyar ta Afirka wajen samun waraka daga cututtuka da dama. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Muna Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
La'akari da matsayin maganin gargajiya a rayuwar jama'ar nahiyar Afirka ne ya sa a shekarar 2001 hukumar lafiya ta yammacin Afirka OIS shawartar hukumar lafiya ta duniya WHO ware ranar musamman domin karrama wannan sana'a ta gadin-gadin. Mafari kenan a kowace shekara kungiyoyin masu ba da maganin gargajiya da hukumomi ke haduwa domin bitar ayyukan da suka gudanar kamar yadda aka yi a yau Laraba 2 ga watan Satumba. Malam Ekoi Saidu jami'i ne a reshen hukumar lafiya ta duniya OMS a Niger.
Maganin gargajiya shine kakannin mu suka sani til azalka yan mana sare yanzu. Kuma in ka dauka yau fa Afrika gaba ɗaya duk wanda yake da rashin lafiya ka hande ya je likita, to ina ganin ya je ya ga koda mai maganin gargajiya guda ko biyu da an kai lissahi kace ya an ka gidi ba an ka ga wannan nunin Niger suna kai kashi 60 ko 80 cikin 100 wanda sai sun je wajen masu maganin gargajiya kan su je likita. To kaga kenan maganin gargajiya abu ne mai muhimmanci sosai, saboda shi kungiya gaba ɗaya mai kula da lafiyar jama'a na Afirka suka ce to ya kamata a ƙirƙiro rana wadda za ta sa a samu bunƙasa wanga magani na gargajiya a Afirka gaba ɗaya.
Daga shekarar 2002 kawo yau, bayanai na nunin an samu sauyi akan maganar inganta harkokin maganin gargajiya a wannan ƙasa, inji bawan Allah Gubakwai, maga takardan ofishin ministan kiwon lafiya, kware yake har yanzu gurin gwamnati bai cika ba, inji shi.
Mu gurin mu menene? Kamar wanda aka saida paracetamol a Kenis, haka ne mu ma muke son mu samu wannan maganin gargajiya wanda za a sa nan farmasi ana saida shi, koko wanda za a sa can gidan likita in mutum ba kar lafiya dauko maganin gargajiya a baka. Amma ne har yau bamu kai gare shi ba. Maganin gargajiya kamar mutum biyu ne ya kamata su zamna wuri guda su yi aiki da shi, dan yau in ka diba maganin gargajiya daga kai ne sai kai, baka zakko aka ce ka buda shi wani ya samu. In ba yi haka nan harkar tan ba za ta zuwa wani wuri ba. Yau in ka tai in ka dauki paracetamol an san ko nawa ya kamata ka doka, amma shi maganin gargajiya wannan babu shi. In ba mun zo mun zamna tare da waɗanda sun kai karatu na abin gaba ne, su ne za su zakuwa su zai ta mana su ce wanga magani kin kakin ka sa shi, in koshiya guda ne koshiya guda ce za ka sha.
A nasu bangare kungiyoyin masu ba da maganin gargajiya na ƙara ɗaukar matakai da nufin saka tsari a wannan fanni, in ji Iro Mansani mai lakanin kofi a shashi.
Cikin kungiyoyinmu muna da 'yan sandan masu maganin gargajiya wanda kowane karce akwai president mai sa ido. Kamar yanzu ni in ɗauki misali, a ni yanzu matsayina na Faramako Sante president ne na komintuwa, duk inda na ga wani mai magani ya shigo a wannan area kana tallazan kira ka in tambaye ka daga ina kake, shin kana da izini, ya kamata a ce kana da baz RT kenan wanda cewa tabbat an baka izini an auna maganinka an san yadda maganinka yake.
Bikin wanda a bisa al'ada kan gudana a kowace ranar 31 ga watan Agusta zai ci gaba da baje kolin magunguna a birnin Yamai har zuwa ranar 11 ga watan nan na Satumba. Domin jaddada goyon bayanta ga masu maganin gargajiya, gwamnatin Niger ta karrama wasu masu ba da maganin gargajiya 'yan Niger 3 da ɗan Najeriya guda, saboda gamsuwa da gudunmuwarsu akan batun inganta sha'anin magungunan gargajiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaicin shirin ciwon ya mace.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon ya mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Idan kuna biye da shirin, mun fara tattaunawa akan dalilai da ke sa malamai mata kuntatawa ɗalibai mata tare da Hajiya Halima Ali Munir da Hajiya Sadiya Ahmad. Lokaci ya cin mana akan bayanan Hajiya Halima, daga nan ne za mu ɗora da insha Allah. To Hajiya Halima, kin ce akwai wata malamar ku da take karɓan ƴaƴa ta goya ko kuma ku ci gaba da jarabawar ku. To ta yaya wannan abu ya taimaka muku a wajen karatun ku, kuma akwai wani ƙwarin gwiwa da take ba ku idan ta yi irin wannan?
Ƙwarin kuwa ta inda yake taimaka mana shine kinga sannan zai fi zan yi hankali a yayin da ke cikin wani jarabawar ke ɗan kawai yanzu na sa. To amma cikin ikon Allah ta karɓe ɗan ta kuma rarrace shi da zuciya irin ta uwa ta ma fita da shi don kar ma yi miki hayaniya idanu ke zan yi miki hankali.
Haka.
To wannan nuna mana kulawa da take kai akan mutum kafin ma mu kai irin aure maye. Nisa zuciyarmu ta aminta da ita. To babu dalilin da ana mu baka damu. Da muka baka ɗan kuma sai muke jin muna cikin nutsuwa. Muna ganin kamar uwa ta ta karɓa. To wannan abu yana taimaka mana ƙwarai. Sannan ta ƙin ta fuska kuma da yake amfana gare mu. Kuma yake asarce mu ga zuciyar mu ce. Ta fara ba ƴaƴa mata ƙwarin gwiwa. Aure a ce baya hana karatu. A ce yin iyali ba zai hana karatu ba. Wannan zai ƙarasawa mata da suke gida. Yanzu a fuska ɗin mu. Direct na mu ƙara da ƙara wa mata ƙoƙo ƙwarin gwiwa da suke gida. A ashe ina da aure za su iya yin karatu. Domin malaman da aure za su yi. Za su taimake su. Kamar malaman da suke hantar ba akwai mata mata da turanci da zai iya ce miki. In tana shiga aji. Don ki taɓa
su taimaka wa mata domin tabbatar da cewa an samu al'umma ingantacciya domin idan aka ilmantar da mace ba ita kadai aka ilmantar ba al'umma da baki daya aka ilmantar
eh haka ne kawai abu daya ne
eh shine
dai wannan yakin da zai tsiri a ran
su eh
mai da komai ba ko ba su dauki kalibarci da mana kamar ɗan uwan a zamana ba wata matsala a tsakanin su nan kawai idan suka yi shi kadai ya
to mata suna yawan samun matsaloli da dama ba ma a bangaren mata ba kuna gani irin wannan kiyashi da hasada da ke tsakanin mata yana taimakawa wajen baiwa maza masu irin wannan halin cin zarafin mata ƙwarin gwiwar ci gaba da abin da suke
tabbata idan wata ma wata hawa za ta dau alwashin tunda wanda ta taula tsantani to ni ma idan na kai matsayin ka sai na wula tsantana kasa da ni to kin ga irin wannan dan background ne to ba daga gurin malaman ta wasu kuma idan suka ga hakan ta faru za su dau alwashin kuma idan suka zama wasu za su tofa tawa na dace da sakamakon yanda a baya suka sha wahala suka ga ba wata jituwa tsakanin su da malamai mata yan uwan su wasu kuma za su dau alwashin sai sun yi abin da ma ya furta wanda malaman suka yi to ya danganta da ra'ayin mutum da ya sa a ransa.
To mukaddara a yau mata sun kawo da batun kyashi da hassada a zukatan su musamman a makarantu. Aya kuke gani haka zai taimaka wa ilimin ƴa mace.
Gaskiya ga rayuwar ta ta dai ba zai zama na ba ma shi shin zai zama na duk wasu abubuwa na rashin jituwa da rashin fahimta sai kawai. Zai zama na mace ba za ta ga tana gudu ƴar uwarta mace ba. Za ki kokarin ki taimaka wa ƴar uwarki ki ma sakamakon yanda kika gani. Sana da shi ya ce maka yin su da komai zai gyari in dai aka cire wannan kyashi da hasada. Amma abu ne mai wuya.
Hajji Halima, a bayanan da kika yi baya kin ce wani lokaci abin da ke janyo kyashi ko kuma malama ko ɗaliba ta ƴar uwarta ba daidai ba ko dai wani abu makamancin haka. Akwai yadda akwai yiwuwar mata su yi kokari su danne zuciyarsu su kauda wannan su duba irin ƙalubalen da ke gaba kuma irin nasarori da za su iya cimmawa idan suka haɗe kan.
Ina gani na wannan ba wani tsohon matsala ba ne. Shine mafi wuya kuma shine mafi sauƙi.
Amma ta yaya?
Idan muka samu a cikin wannan abu shine za mu samu har mu iya kaiwa ga wani za mu iya shiga mu yi kwaɗa mu yi kokawa mu nuna wa ƴan uwan mu marna cewa mun yarda abin da namiji zai yi mace ba za ta iya shiga amma ba ta iya kwatantawa. Shine za mu iya haɗa kanmu mu je mu fighting mu a ba mu haƙoƙinmu na guraren da mata ne ya fi cancanta a ce an ba su wannan haƙoƙin maimakon a kai namiji gurin to sai ya zama na mace aka ba wannan gurin. To amma idan ba mu cire wannan hasari da bakin ciki ba gaskiya dole za a yi ta samun koma baya a gurin mu. Na cire mu ba wani abu ne.
Yawwa.
Misali yarinya idan ta fito da gidan wani misali ke kuma ba ƴar kokowa ba to ke Allah ya ɗauka ya ba ilimin nan kuma ta zuba da shi ta koya. To abu na farko da za ki fara yi shi ne rike mutunci rike girman ki a matsayin ki na malama mai koyarwa rike mutunci da girma kuma shi ne abu daya ki fara akan gaskiya da tsoron Allah. Idan ka yi ba daidai ba, ki hukunta ta daidai da yadda za ki yi kuka a gidan malam Shehu Jannah. Ba maganar ki ce a wannan ai ita zanin ku suka ta dauro. Wannan ita kuma ta saka kurin. Ita wannan ki hukunta ta ita kuma kai kane ta. Kawai kira ku ita gidan malam.
Wato a kawo da bambanci.
Yawa. Bambanci. Aka kawo da bambanci. Kika nuna ke ba ki mafi mutum ta daura a cikin ta ba. Kika fahimci kika nuna ke ba ki gane da wata mota ta zo ba. Kika nuna cewa ke ba ki ma gane online na rako ta class ba. Ke kawai ke shigo ne ki koya musu karata. Kuma ke zo ne ba iyaka su ba har da tarbiyyar ki nuna ba. Kuma kina haska musu gaban su ne. Kalli me future din su za ta hasko. To wannan shi ne kawai. In kika haka kin ga kin ci wannan hasara da kike ci. Kuma shi ma dalibin tarbiyya yake.
Bangaren su ɗaliban fa me ya kamata su su yi domin su ba su girman da ya kamata su su tsaya a matsayin su na ɗalibai?
Ina cewa wai tarihi bigan at home. Ina wai na matsalolin yawanci da ake samu? Yawanci daga gidaje ne. Gidansu ba a ba ta tarbiyya ko sai kuma ta yi a cikin zaton ta zo a jita mutunta shi. Ba shi da mutunci da ma'aikata.
Wato tun daga gida akwai tangarɗa wajen tarbiyyar ta da.
Tarbiyyar ƴaƴan ne tun farko. A nan aka samu tangarɗa. To a matsayin ki na malama, ta riga ta shekara 20 a duniya ko goma sha, ki ce za ki fara ba ta tarbiyya bayan ita already ya riga ya bushe. To gaskiya dole za a riƙa samun ƙalubale kala-kala.
Wato sai mun koma baya.
To ni a nan gaba kira da zan yi ne, tarbiyya ba ta malamai ba ce kaɗai. A hannun farko ta iyaye. Idan kuma yaro ya ƙadira ya shigo makaranta, to shi ne zai zama na sai a haɗa hannu malamai da iyaye. Shi ya sa wasu makarantu suke yin wani abu da ake kira wani open day. Iyaye je ki gaya musu ga matsalolin ƴaƴan sun ne saboda idan ma ɗan baya ɗabi'a da gida ai kokari a sai kai
secondary school kenan ko
yawa da primary mai dan ya riga shi da ƴan jami'a a cikin ido ta ya riga ya gama kan ganin wa kenan ki nan kwasa shi ma a wannan gurin bai zo ba sai dai za ki ba shi iya dokokin da kowace makaranta ta kafa ne idan ya san da kawai nan doka to dole makaranta ta ɗan hukunci a kansa despite shi ko ɗan wani
to kina gani barin hukunci ga baki ɗaya a hannun mata shine mafita ko kuma domin samun maslaha da kuma adalci ya kamata a rika shigo da wasu ko kuma hukumar makaranta ta shigo ciki
yana buƙatar kowa da kowa ya shigo daga mazan har mata duk sun tantance kowanne ya shigo ciki
haka
to kowanne yana da irin gudunmawar da take badawa a ciki
masauraro a nan za mu yi sallama da ku a wannan makon zuwa makon gobe idan Allah ya mana rai za mu ci gaba daga inda muka tsaya a yau a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Julie Leathers Worship da ma bakin namu ni Aisha Mu'azu nake fatan alkhairi ma'asala
to madalla yanzu kuma ga Hadiza Kyari ta dawo da takaitattun labaran duniya ce ba za ta shiga cikin wani shirin kasashen duniya ba na kirkirowa da ingantawa da kuma rarraba maganin rigakafin COVID-19 saboda hukumar lafiya ta duniya na kan gaba a yunkurin. Fiye da kasashe 170 ne suke tattaunawa don haɗin gwiwar ƙungiyoyin duniya wajen samar da rigakafin COVID-19 wanda aka yi wa laƙabi da COVAX cikin haɗin gwiwa da hukumar lafiya ta duniya ta yi wanda suka haɗa da ƙungiyar haɗin kan shawo kan annoba da ake kira CEPI a taƙaice da Gavi da kuma ƙungiyar haɗin masu samar da magungunan rigakafi ta gidauniyar Bill Gates da Melinda Gates suka kafa don yi wa yara rigakafi a ƙasashe mafi talauci na duniya. Shugaba Donald Trump ya janye Amurka daga ƙungiyar hukumar lafiya ta duniya a cikin watan Yuli bayan da ya ikirarin cewa hukumar ba ta magance bullar cutar ba kuma ta nuna goyon bayan China inda aka faro gano cutar a ƙarshen shekarar da ta gabata. Mai magana da yawun fadar White House Jude Dear ya ba da wata sanarwa cewa Amurka za ta ci gaba da tattaunawa da ƙawayenmu na duniya don ganin mun shawo kan wannan ƙwayar cutar amma ba za mu takura ba daga ƙungiyoyin ɓangarori daban-daban da ke ƙarƙashin hukumar lafiya ta duniya da ma ƙasar China. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu tafi da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta karanto labaran duniya da kuma Daniel Brown da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni har ma da injiniyanmu na yau ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.